A cikin wata sanarwa da suka fitar a nan Kano, wakilan kungiyoyin da suka hada da Guardian Center for Development da Amnesty International da kuma Action Justice sun zargi gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da rashin mutunta umarnin kotu da katsalandan akan ayyukan majalisar dokokin jihar da na bangaren shari'a. Sanarwar mai dauki da sa hannun Comrade Ibrahim Suleiman na kungiyar Amnesty ta bada misali da yadda gwamnan na Kano yake biyan mallafin jaridar Daily Nigerian wato Jafar Jafar wanda kotu ta umarci gwamnan ya biya shi wasu kudade a matsayin diya biyo bayan jan ya karar da gwamnan ya kai shi Jafar din a gaban kotu a baya.
Rashin mutunta tanade-tanade na demokradiya bangaren zartaswa kada ya shiga bangaren shari'a ko bangaren shari'a ya shiga bangaren majalisa da sauransu. Akwai abubuwa da yawa, daga ciki akwai misalsalai da muka kawo wanda musamman mai girma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa ko ya aikata wanda akwai korafi akai kuma ya kamata a duba kuma a gyara. Daga ciki akwai misali matsayi da ya ba wasu mutane a cikin gwamnatinsa wanda an kama su da hannu dumu-dumu a cikin fasa akwatunan zabe na shekara ta 2019 wanda yana nuna kamar yana goyon bayan abin da suka aikata kenan. Ba zai yiwu a samu wani ya kutsa ya fasa akwatun zabe ba ko wani abu wanda yake bi dacewa. A dauki mataki akwai darasi daga kurakuran da aka yi ya kasance ba a sake maimaita kuskure a baya ba, amma muna so duk wanda zai tsaya zabe da duk wanda za su fito a cikin siyasa a dama da su su kasance daga na gaba sun ga zurfin ruwa.
Sai dai gwamnan na Kano ta bakin kwamishinan labaru Comrade Ibrahim Garba ya musanta abin da kungiyoyin ke faɗi, yana mai bayyana lamarin a matsayin siyasa tsantsa.
Idan da gwamna bai sake shigar da ƙara irinta Abuja ba, me yiwuwa wannan ne za ka iya cewa akwai hujja da ya kamata a ce gwamna ya ba da wannan jiya da ake magana. Ni dai a sani na majalisar dokoki ta jihar Kano suna da kyakkyawan alaka da gwamnatin jihar Kano da mai girma gwamna. Tunda inda gwamna yake shiga harkokin ko sha'anin majalisa ko fannin shari'a ba.
Me kake ganin dai ya sababa irin wannan yanayi ne na kamar nuna rashin aminci da gamsuwa da yadda kuke tafiyar da gwamnati daga kungiyoyi irin waɗannan da za a iya cewa suna da tasiri a fage na demokaradiyya?
Siyasa ce kawai. Tunda zaɓe na 2023 ya matso, saboda haka su yawancin kungiyoyin nan ta riga ta san cewa amfani ake da su. Menene Amnesty ba ta faɗa akan Najeriya ba? Saboda haka magana ce ta siyasa, magana ce ta ɗan siyasa suna amfani da shi. Mun san lokacin siyasa ne za ka ji abubuwa daban-daban. Yanzu ma ka fara jin abubuwa irin wannan. Wani ma zai zo ya ce a jihar Kano ba abin da gwamnati ta yi.
Zargin take ka'idojin demokradiyya da na rashin mutunta umarnin kotu da kuma katsalandan a bangaren shari'a da na majalisar dokoki ya daɗe yana yawo akan gwamnonin Najeriya, lamarin da ya ƙara ƙaimin fafutukar nema wa ɓangarorin biyu 'yanci daga hannun gwamnonin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.